Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babu Yakub Makeri da sauraron abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hanci a yau ranar 35 ga watan Yuli na shekarar 2022. Bayan labaran duniya, kashi na farko za a ji cewa maniyyata aikin hajji a jihar Kano da ke Najeriya na ci gaba da bayyana shakku a kan yiwuwar kwashe su zuwa Saudiya, la'akari da yadda jigilar tasu ke tafiyar hawainiya. Kama kowace ranar talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Babu Yakub Makeri da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babu Yakub Makeri. Bukukuwan ranar samun 'yancin kan Amurka da aka gudanar a jiya Litinin sun lalace sakamakon harbin da aka yi a wani fariti a garin Highland Park da ke tsakiya maso yammacin jihar Illinois, wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla 6. 'Yan sanda sun ce an kwantar da wasu da dama a asibiti bayan harin a garin mai al'umma 300,000 da ke da nisan kilomita 40 arewa da birnin Chicago. An fara buɗe wutar ne minti 10 da fara faretin da misalin karfe 10 na safe a jiya Litinin, inda mutane suka gudu domin tsira da ransu. 'Yan sandan sun ce suna farautar maharbin, kana sun yi kira ga jama'a da kowa ya zauna a cikin gidansa. A wannan rana da muka fito domin gudanar da bukin al'ummarmu da kuma samun 'yancin kai, yanzu ya koma zaman makoki na wannan asarar rayuka da muka yi da kuma neman shawo kan ta'addancin da aka kai mana, inji Nancy Rotrin, magajiyar garin birnin Highland Park. Shugaban kasar Habasha ya ba da rahoton kisan gilla a jiya Litinin da ake zarge 'yan tawaye a wani yanki mai fama da tashin hankali. Masu adawa da gwamnati suka auna fararen hula a lokacin da suke fafatawa da sojojin gwamnati. Ofishin Prime Minister Abiy Ahmed bai bayar da alƙaluman adadin waɗanda suka mutu ba, amma ƙungiyar Amhara ta Amurka ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press, inda ta ambato majiyoyi a cikin yankin cewa ta yi imanin mutane 150 zuwa 160 ne aka kashe a hare-haren. Kamfanin labaran na AP don kansa bai iya tantance alƙaluman mutanen da ƙungiyar ta kashe ba, da aka ce an kaiwa 'yan ƙabilan Amhara, kuma an fara kashe-kashen ne da sanyin safiyar jiya Litinin. 'Yan ƙungiyar she ne da ke tsirewa daga hare-haren da jami'an tsaro ke kaiwa, halin da ya haddasa hadari ga 'yan ƙasa a West Welliga, Abiy ya faɗa a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter a ranar Litinin, inda ya ƙara da cewa ana ci gaba da fatattakar 'yan tawayen. 'Yan ƙasa a yankin Kwelin Wilinga na yankin Oromiya suna fuskantar kisan kiyashi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo Felix Tshisekedi zai gana da takwaransa na Rwanda Paul Kagame domin tattaunawa a Angola a cikin wannan mako, kamar yadda jami'ai suka bayyana a jiya Litinin. Babu cikakken bayani akan abin da za su tattauna a kai, sai dai makwabtar na fuskantar takaddamar diplomasiya tun bayan yawaitar hare-hare da ƙungiyar 'yan tawayen M23 ta kai a gabashin Congo, wanda Kinshasa ke zargin Kigali da marawa baya. Rwanda ta musanta goyon bayan 'yan tawayen, sannan ta zargi Congo da yaƙi tare da masu ta da ƙayar bayan, lamarin da ya haifar da fargaban sake ɓarkewar rikici a yankin. Akwai yiwuwar gudanar da taron a yau Talata ko gobe Laraba a Luanda, babban birnin Angola, a cewar jami'ai biyu daga Congo da kuma jami'i guda daga Rwanda, waɗanda ba su so a bayyana sunayensu ba.
Kafin mu kawo muku sauran labarin da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko, yayinda hukumomin Saudiya suka ƙara wa Najeriya kwana 2 domin ta sami sukunin jigilar alhazanta zuwa ƙasa mai tsarki. Har yanzu maniyyata aikin hajji daga ƙasar, musamman jihar Kano, na ci gaba da bayyana shakku a kan yiwuwar kwashe su zuwa Saudiya, la'akari da yadda jigilar tasu ke tafiyar hawainiya. Daga Kano, ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Da fari da an ayyana Litinin ɗin nan 4 ga watan Yuli a matsayin ranar da hukumomin Saudi Arabia za su rufe kafofin shiga ƙasar don tinkarar aikin hajji ga dangadan, amma wata sanarwa da hukumar kula da ayyukan hajji ta Najeriya na kwanta fitar da yammacin Litinin ɗin nan ta tabbatar da ƙarin wa'adin wanda ake sa ran kamfanonin da ke jigilar alhazan na Najeriya za su kammala aikinsu kamar yadda ya kamata. sai da duk da wannan kari manayata daga Najeriya musamman na jihar Kano na bayyana shakku da fargaba kan yuwar zuwan su kasa mai tsarki.
Rana saba na jingo akalla dai mun fito jiya da misalin karfe 6 na safe muna sare zamu tafi kamar karfe 7 an ce jirgin azuman ne dai bai zo ba an yi alƙawari da shi ko bai zo dauki al'umma ba
Zulaiha Wahari an dake buɗan uwan mu mu kuma an ce mu dakata ka dan nan har mun fitar da rai hakuka muka yi wallahi aka ce ba za mu samu ba za mu je mu gaida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama
da farko dai sunana Babala Sheka ne wannan damaran na dauke ta ne tun ranar 19 ga wata domin haka naji hukumar na kwanta ba da sanarwa za a fara dauka alhazan jihar Kano ranar 19 ga wata kuma gashi nan dai muna tabulin bituwa ana gashi nan zai zo gashi nan
shiwa kenan
azuman mana azuman to azuman din nan wai a ina yake ne ne ma dan mu je mu samu karin bayani a tare da shi
yanzu a lokacin hada wannan rahoto dai jimlar alhazan jihar Kano 900 da doriya ne suka samu sukunin zuwa kasa mai tsarki daga cikin 2229 da aka baiwa jirgin azaman domin ya jigilar su zuwa kasa mai tsarki sai dai duk da haka kamfanin na azaman ya bada tabbacin kwashe alhazan kamar yadda Alhaji Nuruddin Aliyu jami'in kula da ayyukan haji na kamfanin ke fadi
muna karbar jadawali ne daga hukumar alhazai ta kasa a jiya mun dauki alhazan Kano to yau kuma sai suka ce mu tafi Kaduna abin da ya janyo kenan za mu kwashe sai ikon Allah babu alhazin da za a bari
sai dai duk da haka hukumar alhazai ta jihar Kano ta ce ta nemi agaji daga hukumar kula da ayyukan haji ta Najeriya dangane da wannan batu Alhaji Abba Muhammad Danbatta shine sakataren zartarwa na hukumar.
Hukumar kula da aikin haji da umara ta tarayyar Najeriya bisa la'akari takaddu da makarbuta kusan kashi 5 yasa yanzu aka dau mataki na gaggawa da ake kira rescue wanda aka gayyaci jirgin Flyers na kasa mai tsarki in Allah ya yarda jirage guda biyu za su kawo mana dauki kuma kowane jirgi yana da capacity na daukar kalla mutum 430 wanda ya nuna idan suka yi sawu biyu za su kwaje duka alhazan mu.
Hakan dai na faruwa ne a daidai lokacin da malaman bita ke ci gaba da fadakar da maniyata game da aikace-aikacen aikin haji kamar yadda shari'ar musulunci ta shata.
Kuka fito kuna so ku tawo mu na to ba kai tsaye za ku tawo mu na ba domin ba za ku gane hemomin ku ba shawarar da nake ba ku yi tambaya da Allah wace hanya zamu fita kai mu Afirka wanda iya turanci ya tambaya da turanci wanda bai iya turanci ya tambaya da Hausa wanda bai iya Hausa ba idan ba ku iya samu masu iya Hausa ba ku tambaya da Larabci idan ba haka ba ayi magana kurame sai ku nuna fatar ku ina inda za ta kai ku inda fatar ku take shine Afirka saboda me mu yawanci Afirka ba a sokar da mu kusa da inda ake yin jifa muna da nisan gaske
fiye da maniyata 44,000 ne daga Najeriya ake sa ran za su sauke farari a bana Mahmud Ibrahim Kuri muryar Amurka daga Kano Nigeria
an gaida Mahmud Ibrahim Kuri har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 3:08 na dare yanzu dai ga Baba Yakub Makeri dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Rundunar sojan ruwan Amurka ta 5 da ke yankin gabas da tsakiya ta fara bada tukuncin ga duk wanda ya bada bayanai da za su taimaka wa matukan jiragen ruwa su kama makamai da kwayoyi da sauran haramtattun jigilar kayayyaki a fadin yankin a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula akan shirin nukuliyar Iran da kuma yadda Tehran ke baiwa 'yan tawayen Houthi na Yamal makamai. Yayin da ake kaucewa ambaton sunan Iran kai tsaye matakin da runduna ta 5 ta yanke na bayar da tukuncin kuɗi da sauran kayayyaki don samun bayanan sirri akan tekun Farisa da sauran hanyoyin ruwa na iya ƙara matsin lamba akan kwararren makamai zuwa ga 'yan tawayen Houthi a matsayin tsagaita buɗe wuta da har yanzu ake ci gaba da yi a ƙasar Yemen. Tuni dai 'yan tawayen Houthi suka yi barazana ga sabuwar rundunar ƙawance da runduna ta 5 a tekun Bahar Maliya ta shirya duk da cewar babu wani hali da dakarun da ke samun goyon bayan Iran suka kai akan sojojin ruwan tun a lokacin a hali da ake ciki runduna ta 5 ta ce ita da abokan aikinta sun kama dala miliyan 500 akan kwayoyi kadai a cikin shekarar 2021 adadin da ya haura na shekaru 4 da suka gabata a hade rundunar ta 5 ta kuma kama makamai 9,000 a cikin lokaci guda adadin da ya ninka wanda aka kama a shekarar 2023 a ƙarshe 'yan sanda a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya sun ce suna gudanar da bincike akan wasu limaman coci guda biyu bisa zargin ɗaure mutane da dama ciki har da yara da yawa a cikin ƙasar ginin cocin na tsawon watanni 6 'yan sandan sun kai samame a cocin Hall Bible Believers Church a daren ranar Juma'a, kuma sun ce wasu a cikin cocin sun shaida musu cewa an faɗa wa mutanen nan ba da jimawa ba Yesu Almasihu zai koma zuwa na biyu. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Ondo, Funmilayo Odilami, ta ce 'yan sandan sun tattauna da iyaye da 'yan uwan masu ibada 77 da aka ceto su a jiya Litinin, inda suke kokarin tantance abin da ya faru a cocin. A ranar Juma'a da ta gabata ne 'yan sandan suka kai sumame a majami'ar Hall Bible Believers, biyo bayan shawarar da wata uwa ta bayar, inda ta shaida wa hukumomi cewa 'ya'yanta sun ɓace.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka.
Naure kai wa kanka ta nadi dan uwa kenan. Me kake nema ne a duniya har kake da abin kanka, ka kashe wani dan kai kudi shako sara huta ko mulki, ka bada dama a yi sabo ko a yi saji a yi shirka da bukata ta duniya in ka same ta ina zaka. Shallu badu mugabu ganina yaya mulkin ya shudu kallu gaddaki mazan fama yaya mulkin ya shudu idan daukaka haka ke nema ne wai ina ma kelejasan yaya sunan ya shudu ya wuce sai labari
Madalla, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watsa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yaushi ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallogar zambo ne.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Hanyar mu ba ta fita kwata-kwata, garuruka wurin 47 ne suke amfani da wannan hanya, rayuwar mu ya dogara da ita.
Tsakanin Fika da Maluri kilomita 22 ne, amma muna rasa rayuka da damuna sakamakon lalacewar hanya.
Mun iyaye da kakanni muke fuskantar wannan matsala, kuma muna zaɓe a kowane lokaci, amma duk da haka ba mu samu an mana wannan aiki ba.
Al'ummar yankin Fika kenan, musamman mazauna lardin Maluri a can jihar Yobe ta arewa maso gabacin Najeriya, a dakacin
Afirka mutum ne yantacci hanshaki kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci
Madalla, masarare har yanzu ababan mu inganta rayuwar bil'adama irin su hanyoyin mota da kiwon lafiya da ruwan sha da hasken lantarki a kasashe masu tasowa kamar Najeriya na ci gaba da zama babban kalubale ga mazauna waɗannan kasashe da ma hukumomin su. Shugabannin gwamnati a kasashe da dama musamman a nahiyar Afirka sun kwashe shekaru masu yawa suna alƙawura da shan alwashin samar da waɗannan ababe ga 'yan ƙasa. Amma har yanzu kwalliya bata kai ga biyan kuɗin sabulu ba, kuma la'akari da wannan yanayi ne zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da ƙudurorin nan na ci gaban muradin ƙarni guda takwas a shekara ta 2000. Kana a shekara ta 2015 suka rikide suka zama guda 17 da nufin zaburar da shugabannin ƙasashen duniya su maida hankali wajen kyautata rayuwar 'yan ƙasa ta hanyar samar da ruwa mai tsafta da kyautata sha'anin noma da ilimi da tsaftar muhalli da kiwon lafiya da kuma lamuran sufuri. Kodayake Najeriya na cikin jerin kasashen da suka rattaba hannu akan wancan daftari tun a waccan shekara ta 2000, amma dai har yanzu sassan kasar na ci gaba da fama da kalubalen ginshikan al'amura na bunƙasa rayuwar 'yan ƙasa. Jihar Yobe da ke arewa maso gabacin Najeriya ɗaya ce daga cikin jihohin da al'ummarta ke fuskantar kalubalen rayuwa tun gabanin jihar ta samu kanta a yanayi na matsalolin tsaro a shekarun baya. Yankin Fika ta gabas a jihar Yobe na cikin muhimman yankuna da ke cike da ɗimbin mutane kama daga 'yan kasuwa zuwa manoma, sai dai duk da haka yana fama da koma baya musamman hanyar mota wadda ta tashi daga Fika zuwa Malori da kuma rashin cibiyoyin kiwon lafiya, kamar yadda Ayuba Adam Maluri shugaban reshen Abuja na kungiyar raya yankin mai lakabin Maida yake faɗi.
A lokacin zaɓe za su je su yi mana alƙawura daban-daban, amma dai babban alƙawari da suke mana shine alƙawarin hanya, saboda ba mu da hanya inda mana ta yi hanyar mu ba ta fita kwata-kwata. Garuruka wurin 47 ne suke amfani da wannan hanya, rayuwar mu ya dogara da ita. In an shigo da wani kayan masarufi, duk abin da za a shigo da shi ta wannan hanyar Fika zuwa Maluri ne, amma wannan hanyar ta gagara kullun a ce an samu a budget ya zama labari. Kuma ko shi mai girma gwamna mai mala da ya tashi alƙawarin da ya mana a Fika lokacin da ya je kamfen shi ne alƙawarin hanyar Maluri da kuma ruwa da za a kawo zuwa garin Fika ruwan sha. Amma tunda ya hau gwamnati babu wani abu da aka yi akan waɗannan alƙawura guda biyu. Ba mu da asibiti kwaya ɗaya da ake ƙara jini a Fika ta gabar gabaki ɗaya. Ita gwamnati ta san haka. In mata suka haifu da damana ko rashin lafiya, in kes ɗin jini ya faru, sai mun ɗauko majinyaci zuwa Fika. Za ka yi tafiyan kwana biyu, wani lokaci kwana da yini. Sun sani ba ƙarya nake faɗa ba, tunda su ma suna zuwa wurin. Hanyar nan daga Fika ne zuwa Maluri kilomita 22.5 ne. Duka-duka tsawonta ba wani tsawo ne da ita ba. Wuri ne mai tsananin laka, inda mana yi ko da kafa ma wani wuri za a ga laka yana kai kusan gwiwanka da ƙyar mutum yake tafiya, bare maganar mota ko mashin ko keke, babu wani abin da ke tafiya. Saboda haka muna da majinyata sun sha mutane su mutu akan wannan hanya sakamakon rashin wannan hanya. Mun ja hankalin gwamnati sosai-sosai, mun yi rubuce-rubuce, shi ma gwamna mun rubuta masa leta, mun kai liaison office a nan office ɗinsa Abuja Yobe State liaison office, mun kai a government house Damaturu, mun kai wa shi ma minister na works, duk wani senator namu Bomai da shi House of Rep Bala Ajije, babu wanda ba mu kai masa ba. Amma har yau babu wanda ya ce mana ku ci kanku, ba wanda ya damu da al'amarinmu, ba wanda ya waiwaye mu, ba wanda ya tausaya mana.
Sunana Umar Faruk Musa. Lallai muna cikin wani hali a wannan Fika ta gabar, tsakanin Fika da Maluri kilomita 22 ne, amma muna rasa rayuka da damana sakamakon lalacewar hanya. Yanzu halin da ake ciki yanzu, lalle muna da bukatar taimako, kuma wannan aikin su ne gwamnatin nan. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa ta duba wannan halin da muke ciki ta taimaka mana.
Sunana Haruna Adamu Gedi. Sun iyaye da kakanni muke fuskantar wannan matsala, kuma a kowane lokaci muna zaɓe, amma duk da haka ba mu samu wannan amana wannan aiki ba. Don haka mun yi kira, mun bibiya duk wani hanya da ya kamata mu bi, mun bi domin gwamnati ta waiwaye mu kamana. Amma dai har yanzu shiru kake ji kamar an shuka duka. Dole ne wannan gwamnati ta san da cewa muna da haƙƙi a kanta. Haƙƙin mu kuma mu a matsayinmu na 'yan ƙasa ya kamata ta zamanto ta mana. Wannan hanya da sauran abubuwa an jima ana mana al'aura kala-kala wanda tun kafin ma mu taso har muka taso motsawar haka wannan dai al'aura da ake bane har yau dai ba abin da ya canja.
To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da mahukunta a jihar ta Yobe ke faɗi da kuma yunkurin da mazauna wannan yanki na Fika ta gabas ke yi domin warware matsalarsu. A dakace mu.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka.
Masu are la'akari da yadda wannan matsala ta hanyar mota ta Fika zuwa Maluri ta addabi mazauna yankin ne suka himmatu domin tinkarar al'amarin.
A wannan shekara na 2022 wannan kungiya ta maida mai albarka muka yunkura muka ce ya kamata mu kira gidauniya don mu samu mu danyi face-face na wuraren da suke da matsaloli akan wannan hanya. Mun nemi miliyan 12 amma cikin ikon Allah muka samu naira miliyan 4 nan da muka samu manoma ne mazanna ƙauyuka haka suka dinga kawo hatsi da suka noma don su ci shi suka kawo suka ce a sayar a gyara hanya. Mu ma da muke kasuwanci da taro da sisi muka ɗauka muka bayar gwamnati tana gani kuma kafin mu yi wannan mun rubuta musu takarda mun aika musu mun ba su katin gayyata amma babu wani sisin taro da wani jami'in gwamnati a cikin wannan naira miliyan 4 da nake ma magana. Za mu dubi inda suke da fiyawan matsaloli mu dan tottoshe su a ta yadda inda manati za a samu ana dan wucewa saboda takaita maka labari a yankin Fika ta Gabar family ɗaɗɗe ne wanda ba su yi asaran dan uwansu ba akan wannan hanya kuma gwamnati ta sani. Ranar 19 ga watan 2 na wannan shekara 2022 muka zo mu muka kaddamar da aiki a wani guri da ake cewa gida mai randa wanda inda mana ta yi in ka zo gurin nan da mota daga karfe 10 na safe kana iya kai 12 dare baka fita ba kana iya kwana baka fita ba. Za mu zo mu yi face-face kawai sai ga sako cewar gwamnatin mai mala ta ce mu yi hakuri kar mu fara wannan aiki mu ba su sati ɗaya za su neme mu. Ita akwai Halima Kyari Joda ciyaman ta Fika local government ta hannunta wannan sako ya iso na kira ta ba ta dauka na mata text ba ta dauka akwai ciyaman na party na state ma mega daga baya daukan waya ba sa reply in mun kira su ba roƙo muke ba haƙƙin jama'a muke nema amma sun hana mu kuma sun ki su ba mu dama mu zanna da su.
Ayuba Adam kenan shugaban reshen Abuja na kungiyar Maida Mirajin Raya yankin Fika da Maluri. To amma a nata bangaren gwamnatin jihar Yobe ta ce zancen nan fa da ake yi yanzu haka tuni ta sanya aikin hanyar ta Fika zuwa Maluri a cikin kasafin kudin bana kamar yadda kakakin gwamnan jihar mai suna Mamma Muhammad ya shaidawa abokin aiki Hassan Maina kaina. Sai dai Mamman din ya ki amincewa shi Hassan din ya dauki sautin muryarsa a na'ura. To Allah ya kyauta. Masu are baki daya karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Hassan Maina kaina Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Da fadawa ga burka yake nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin kalki mai zalunci ya shige daki.
An gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma lokaci ne da Sula Mumuna Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger.
Za mu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa Majalisar Dokokin Niger ta yi na'am da kundin tsarkake al'umma bayan da ministan kiwon lafiya ya hallara zarra majalisar don yin bayani akan manufofin da gwamnati ta sa gaba ta hanyar wannan kundi. Jaridar ta ce a can baya kudirin dokar da gwamnatin ta gabatarwa majalisar ya haddasa cece kuce saboda wasu ayoyi kimanin 12 da ke cin karo da addini. To amma bayan jerin ganawar da aka yi a tsakanin mahukunta da kungiyoyin addinin Islama an fahimci juna mafari kenan majalisar ta yi na'am da shi da ƙuri'u 87. Jaridar Lanketer na cewa dumbin maniyatan hajin bana sun shiga cikin halin kila wakala sakamakon dalilai masu nasaba da tsare-tsare. Da farko an sanar cewa manyan jirage masu daukan mutane sama da 500 ne za su yi jigilar maniyatan Niger, amma kuma hakan bata samu ba, inda aka yi ta samun jinkiri kafin soma wannan aiki. Shi din ma da kyar karamin jirgin da baya fice daukar mutum 300 ke tashi a wuni, lamarin da ya jefa maniyata da dama cikin halin zillumin abinda ka iya zama makomar su, ganin yadda wa'adin rufe iyakokin Saudiya ke kara kuratawa. Jaridar Le Courrier ta ce akwai alamar ayar tambaya game da abinda ta kira take-taken tsohon shugaban kasar Nishar Isuhu Muhammadu, irin abubuwan da suka wakana lokacin da ya tafi gaisuwar rasuwar sarkin mayayin jihar Maradi, abu ne da ya dauki hankulan masu bin diddigin al'amuran yau da kullum. Jaridar ta ce ministoci da manyan jami'an kolin kasar nan ne suka yi masa rakiya, sannan a Maradi shugabannin jihar Maradi ne suka tarbe shi. Jaridar ta ce shin Isuhu na da niyyar shiga zaben 2026 ne? Dama wasu majiyoyi na cewa kusoshi da dama na jam'iyyar PNDS tarayya ba sa jin daɗin yadda shugaba Muhammad Bazoum ya dage akan maganar yaƙi da cin hanci. Wataƙila saboda haka suka fara tunanin ta inda za su kullo masa a zaɓe mai zuwa. Mu rufe sharhin da jaridar Ayer Info da ke cewa dubun wasu 'yan fashin daji ta cika a gundumar Cirozerin da ke jihar Agadez. A ranar Lahadin da ta gabata ne waɗannan ɓarayi suka faɗa hannun jami'an tsaro a daidai lokacin da suke tsakar yi wa wasu matafiya fashi. Da isowar jami'an tsaro, ɗaya daga cikin waɗannan ɓarayi biyu ya buɗe musu wuta, kuma a take suka bindige shi. Jaridar ta ce ɓarawon na biyu ɗa ne ga hakimin ɗaya daga cikin ƙauyukan karkarar Ciro, ya faɗa hannun askarawa wanda dama an daɗe ana nemansa saboda zarginsa da hannu a aika-aika da dama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Bukukuwan ranar samun 'yancin kan Amurka da aka gudanar a jiya Litinin sun lalace sakamakon harbin da aka yi a wani fariti a garin Highland Park da ke tsakiya maso yammacin jihar Illinois, wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla 6. 'Yan sanda sun ce an kwantar da wasu da dama a asibiti bayan harin a garin mai al'umma 300 da ke da nisan kilomita 40 arewa da birnin Chicago. An fara buɗe wutar ne minti 10 da fara faretin da misalin karfe 10 na safe a jiya Litinin, inda mutane suka gudu domin tsira da ransu. Shugaban kasar Habasha ya bada rahoton kisan gilla a jiya Litinin da ake zarge 'yan tawaye a wani yanki mai fama da tashin hankali masu adawa da gwamnati suka auna fararen hula a lokacin da suke fafatawa da sojojin gwamnati. Ofishin Prime Minister Abiy Ahmed bai bayar da alƙaluman adadin waɗanda suka mutu ba, amma ƙungiyar Amhara ta Amurka ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press, inda ta ambato majiyoyi a cikin yankin cewa ta yi imanin mutane 150 zuwa 160 ne aka kashe a hare-haren. A ƙarshe, shugaban Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo Felix Tshisekedi zai gana da takwaransa na Rwanda Paul Kagame domin tattaunawa a Angola a cikin wannan mako, kamar yadda jami'ai suka bayyana a jiya Litinin. Babu cikakken bayani akan abin da za su tattauna a kai, sai dai makwabtar na fuskantar takaddamar diplomasiyya tun bayan yawaitar hare-hare da ƙungiyar 'yan tawayen M23 ta kai a gabashin Congo, wanda Kinshasa ke zargin Kigali da marawa baya. Rwanda ta musanta goyon bayan 'yan tawayen, sannan ta zargi Congo da yaƙi tare da masu tada ƙayar bayan, lamarin da ya haifar da fargabar sake barkewar rikici a yankin.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa sauti da daidai da ya ba da umarni, da ma injiniyanmu ne yanzu Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.